This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna tare da Muhammad Hafiz Baballe muke da sauran abokan aiki inda muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 21 ga watan Maris. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kasar jamhuriyar Niger ta ba da sanarwar bude kan iyakokinta da Najeriya daga karfe 12 na daren nan. Haka kuma gwamnatin mulkin sojan Niger din ta yi barazanar sokewa da korar dokokin kungiya mai zaman kanta da bata fito ta ba da bayanan kudade da take samu da yadda take kashe su da kuma yadda take gudanar da ayyukanta a kasar ba.
Akwai waɗanda ba ONG bane na kirki na taimakon mutane ko na taimakon ƙasa ko na waye kanyan ƙasa. ONG ne na tada hankalin mutane. Ana bi ta kansu ana yin banna kala. Baka san ba wane ne bayar da fonkin su, baka san ba me suke yi mushi, baka san ba wasu.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli. Muna kuma nan tafe da karatun Alƙur'ani mai girma daga bakin yara albarkacin watan Ramadan. To amma fa kafin waɗannan duka, sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A yau Alhamis, sakataren harkokin wajen ƙasa Amurka Anthony Blinken yana ƙasar Masar domin tattaunawa kan tabbatar da ƙoƙarin an tsagaita buɗe wuta a yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas da samun sako waɗanda aka yi garkuwa da su a Gaza da shigar da ƙarin kayan agaji zuwa Gaza domin taimakawa fararen hula Falasina da ke cikin tsananin bukata. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce yayin da ya gana da shugaban Masar Abdul Fattah al-Sisi, Blinken ya tattauna yiwuwar dakatar da fadan har tsawon makonni 6 da kuma sako sauran waɗanda aka yi garkuwa da su. Ha kuma an shirya cewa babban jami'in diplomasiyan na Amurka zai gana da wakilai daga kasashen Jordan da Saudiya da Qatar da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Kasashe da dama sun shiga cikin tattaunawar makonni suna neman hanyar da duka ɓangarorin biyu na Isra'ila da Hamas za su amince da ita don cimma sulhu tsakaninsu. Likitoci a Boston na jihar Massachusetts da ke nan Amurka sun ce sun yi nasarar aikin dashen kodar alade da aka canza kwayoyin halitta a jikin wani mutum majinyaci mai shekaru 62 da ke da ciwon koda a mataki na ƙarshe. Sanarwar ta yau Alhamis din nan ta kasance karo na farko da aka yi dashen kodar alade zuwa wani mutum mai rai a cewar babban asibitin Massachusetts. Kokarin da aka yi a baya sun hada da dashe na wucin gadi na bangaren jikin mutane da suke ba da gudunmuwa da kwakwalwarsu ta mutu, kuma ba a samu nasara ba a dashen zuciya guda 2 daga aladu. Likitoci sun ce majinyacin Richard Rick Sleiman na Weymouth da ke Massachusetts yana samun sauki sosai bayan aikin da aka yi a farkon wannan watan, kuma ana sa ran za a sallame shi daga asibiti nan ba da jimawa ba. Jiragen yakin Rasha sun kai wasu hare-hare ta sama kan babban birnin ƙasar Ukraine a yau Alhamis, yayin da sojojin saman Ukraine suka ce sun harbo gaba ɗaya makamai masu linzami 31 da aka harba. Magajin garin birnin Kiev Vitali Klitschko ya faɗa ta manhajar Telegram cewa guzu-guzun rokoki sun faɗo a gundumomi da dama na birnin inda suka afkawa gine-ginen gidaje da haddasa gobara da dama. Klitschko ya ce akalla mutane 10 suka jikkata. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a kafafen sada zumunta a yau Alhamis cewa irin wannan ta'addanci na ci gaba da faruwa dare da rana. Zelensky ya yi kira ga abokan hulɗar Ukraine da su goya musu baya, musamman na samar musu makaman kariya daga hare-haren samaniya. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani harin ƙunar baƙin wake da ba a saba gani ba a birnin Kandahar na kudancin Afghanistan, wanda aka fi sani a matsayin hedkwatar siyasa ta Taliban, ya yi sanadin mutuwar mutane 3 tare da jikkata wasu fiye da dozin da sanyin safiyar Alhamis ɗin nan. Hukumomin Taliban sun ce waɗanda abin ya ritsa da su sun taru ne a wajen bankin New Kabul da ke aiki a hukumance domin karba albashinsu lokacin da wani dan kunar bakin wake ya tayar da bama-bamai da ke daure a jikinsa. Shaidu da jami'an yankin sun bayyana cewa an kai waɗanda suka jikkata zuwa wani asibiti na yankin, inda wasu suka samu mummunan rauni. Wani kakakin ma'aikatar harkokin cikin gidan Taliban a Kabul, babban birnin kasar Afghanistan, ya ce ana gudanar da bincike kan harin. Kawo yanzu dai babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai mummunan harin bam ɗin. Bayan kwanaki na jinkiri, shugabannin majalisar dokokin Amurka sun gabatar da wani shirin kashe kuɗi na dala tiriliyan 1.1 ga tsaro da tsaron cikin gida da sauran shirye-shirye da sanyin safiyar Alhamis ɗin nan, wanda ya baiwa 'yan majalisar dokokin ƙasa kwanaki biyu don kaucewa tsaye da wasu harkokin gwamnati. Majalisar wakilan Amurka da ke da rinjayen 'yan jam'iyyar Republican za ta kada ƙuri'a kan ƙunshin kasafin a gobe Juma'a, wanda zai bar wa majalisar dattawa mai rinjayen 'yan Democrat sa'o'i kaɗan su zartar da ƙunshin wasu ƙudurori shida waɗanda suka shafi 2-3 na dala tiriliyan 1.6 na kashe kuɗaɗen gwamnati na wannan shekara da zai fara aiki a ranar 1 ga watan Oktoba mai zuwa. A mako mai zuwa ne gwamnatin ƙasar Koriya ta Kudu za ta ɗauki mataki na ƙarshe na dakatar da lasisin ƙananan likitoci da ke yajin aiki, yayin da suka ƙi kawo ƙarshen yajin aikin da suke yi na tsawon makonni da suka ƙara yawa ga ayyukan jinya na ƙasar, kamar yadda jami'ai suka bayyana a yau Alhamis. Fiye da kaso 90 cikin 100 na ɗalibai likitoci da ƙananan likitoci masu neman ƙwarewa 13,000 ne suka kwashe kusan tsawon wata guda suna yajin aiki don nuna rashin amincewarsu da shirin gwamnati na ƙara yawan ɗaliban da ke neman shiga makarantun koyon aikin likitanci. Yajin aikin nasu ya janyo soke ɗaruruwan ayyukan tiyata da sauran ayyuka a asibitoci. Jami'ai a Koriya ta Kudu sun ce ya zama wajibi a samu ƙarin likitoci saboda Koriya ta Kudu na samun ƙaruwan mutane da ke tsufa cikin sauri, kuma adadin yawan likitoci da ke duba jama'ar ta na ɗaya daga cikin mafi ƙanƙanta a ƙasashen da suka ci gaba. Amma likitocin sun ce makarantun ba za su iya shawo kan ƙaruwar ɗalibai ba zato ba tsammani, kuma hakan zai lalata ayyukan kiwon lafiya a ƙasar.
Muhammad Hafiz Baballake nan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu. Wasu labarai da ɗumi-ɗuminsu da muke samu na bayyana cewa ƙasar jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar buɗe kan iyakokinta da Najeriya daga ƙarfe 12 na daren yau, mako ɗaya bayan ɗage takunkuman da ƙungiyar ƙasashen Afirka ta Yamma wato ECOWAS ko kuma CEDEAO da kuma matakin da Najeriya ta ɗauka na buɗe dukkan iyakokinta da Nijar ɗin. Daga Maraɗi, Mansur Sani na ɗauke da ƙarin bayani.
Bayan taron da ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta Yamma ta yi na ɗage takunkumin ECOWAS ko CEDEAO a makon da ya gabata ɗinnan ne, shugaban ƙasar Najeriya da ke da doguwar iyaka da ƙasar ta Niger, Bola Ahmed Tinubu, ya umarni da buɗe bodojin ko kuma iyakokin da ke tsakanin shi da Niger ɗin, da kuma umarni da maidawa ƙasar wutar lantarkin da aka tsinke mata tsawon watanni da suka shuɗe sanadin juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 26 ga watan Yulin 2023. Yanzu haka sanarwar da gwamnatin ƙasar Nijar ta fitar ta ce ta yi umarni da dukkanin gwamnonin da ke bakin iyaka da Najeriya da suka hada da Tawa, Maraɗi da Doso da su gaggauta buɗe bodoji da ke iyakokin ƙasar ta Nijeriya da Niger a daren yanzu Alhamis daga 12 dare a waya gari safiyar Juma'a 22 ga watan Maris 2024. Wannan sanarwa ta zo daidai da lokacin da al'ummar yankunan biyu suka da kufa wajen addu'o'in neman sauki kan lamarin da suke ciki na rufewar iyakokin da suke mu'amalantar juna a wannan wata na azumin Ramadana. Mansur Sani, muryar Amurka daga Maraɗi, jamhuriyar Nijar.
To a gaida Mansur Sani, har yanzu dai muna nan a ƙasar ta jamhuriyar Nijar, inda gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta umarci dukkan ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke ayyukan taimakon jama'a a ƙasar da su fito su bayyana adadin kuɗaɗen da suke karɓowa da yadda suke sarrafa su da kuma yadda ayyukansu ke amfanar jama'a. Wata sanarwa daga ma'aikatar lamuran cikin gida ta ƙasar ta ce za a soke ko kuma korar duk wata ƙungiya wadda ta kasa wato ga wannan ƙa'idar. kamar yadda wakilinmu Haruna Maman Bako ya aika mana da ƙarin bayani.
Yayin da hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Nijar suka kididdige cewa akwai kungiyoyi masu zaman kanunsu Proje ko ONG da suka kai 3,257 a cikin kasar, sai dai sun ce waɗansu daga cikin kungiyoyin ba su gudanar da ayyukansu na cigaban ƙasa ko na rayuwar karkara. Hasalima waɗansu na abin nan da Hausawa ke cewa rijiya na badawa guga na jagewa, inda a wata ganawa da manema labarai Malam Sama'ila Idi Buzu babban ga takarran ofishin ministan cikin gida ya ce fa ko su dawo kan hanya ko kuma su sha bulala.
Kungiyoyin nan da suke nan a Niger suna aiki ba duka bane wato suke yin abin da ake ce ma aikin a gaishe ka. Akwai waɗanda suke yi daidai wa daidai, akwai kuma waɗanda suka dan saki hanya saboda dokoki da hujjojin da sun kasa aka aza su sun saki su sun kama wani fanni wanda bai shahe su ba da sahi kuma bai shahe su ba da marice. Shine minista cikin gida ya ce bai kamata mu bari abu ya zama kaman karazube. Menene karazube? A ce gwamnati yana kallo ana yin abin da bai kamata ba, ba a ja hankali ba. Me yasa za a yi jan hankali? Saboda in aka yi wanga jan hankalin waɗannan kungiyoyin ba su tsaya da abin da suke nan suna yi ba, to abin da zai biyo wa baya shine ake ce ma bulala. Wato za a kawo bulala da ta kasance gare su insha Allah na ko a tsaida su ko a kore su in ONG étrangère ne ko kuma a kama waɗanda suke wannan aiki wanda ba mai kyau ba.
A ce Alhaji Yusha'u masanin harkokin NGO ko kuma ONG ko proje a jamhuriyar Nijar yana ma ganin cewa an makara, domin da dadewa ne ya kamata a gudanar da wannan aikin.
Ni na ga kamar an makara ma da wannan aiki. Kasan ONG da kake gani wa'annan su ne da suke hada masifar duniya wani biyu wasu. Akwai waɗanda ba ONG bane na kirki na taimakon mutane ko na taimakon ƙasa ko na waye kanyan ƙasa. ONG ne na tada hankalin mutane, ana bi ta kansu ana yin banna kala. Baka san ba wane ne bayar da fonkin su, baka san ba me suke yi mushi, baka san ba wa suke wani ko biro bai da aiki ne ake yi wanda babu ka'ida. Ka lura ka gani ONG duk nawa aka ce ki akwai. Kuma ni a gani na ai wannan abu da ya dade a ce an yi shi da ya hi.
Hukumomin da sun ce ba za su amincewa ba da embrace da ma'aikatar ministan cikin gida mai kula da NGO ko ONG ko proje din da waɗansu daga cikin su ke yi, kamar yadda Malam Sama'ila Idi Buzu babban magatakarin ofishin ministan cikin gida yake cewa.
Kungiyoyi ne da suke tahi a kasashen waje, suna tahi a masu hannu ga shuni, suna samun abin duniya wanda za su zawa su yi ma mutane aiki da shi. To akwai da yawa daga cikin su, ba mu faɗi ba muka ce duk gaba ɗayan su. Cikin waɗannan kuɗaɗen da suke samuwa dabar su yi shi cikin duhu, su amso kuɗin cikin duhu, su taho da su cikin duhu, su yi aiki da su cikin duhu, abin ya ƙare cikin duhu. Waɗannan kungiyoyin muka ce to ya kamata su yi komi cikin haske, don saboda talaka ya gani ga ƙasa. Da rigar talaka ne ake yin rawai, kenan kuma ya gani shine alheri, shine muka ce ma transparency cikin tahiya na al'amuran ONG. A cikin wannan tahiya kuma ministan cikin gida na yau shine ke kulawa da ONG, ya kamata OC waɗannan ONG su yi aiki gadan-gadan da ma'aikatu na minister cikin yau da gobe, dubisa abin da ya shahi abin da ya gama mutare cewa da tahiya da al'amuran jama'a. Mun hodi kuma mun ƙara hodi da cewa mun lura da waɗansu ONG da association wato suna abin da ake cewa batali da dokoki, waɗannan ONG su yi hattara. Bai yiwa cikin ƙasa kuna cikin ƙasa ana aiki da ku, kuna aiki cikin ƙasa kuna samun unwanin ƙasa da ƴan ƙasa, ya kasance kun ba ku aiki da dokokin ƙasa. Wannan minister bai yarda da shi, kuma an ɗauka umurni da yawa, kuma an ba da duka labaruka, kuma an azadu inda ya kamata a nemo ire-iren irin waɗannan ONG da association, a san abin da suke kullawa cikin ba'ini, a san abin da suke kullawa ga hili.
Haruna Mamman Bako da birnin Kwanne, sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
Ta gaida Haruna Mamman Bako. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC, ana kuma iya zuwa shafukanmu na internet a kodayaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waka ta Ramadan.
Cewa cikin Ramadan ana samu, to ya dace mu daina wasa. alkhairi kama daga sar ramadan watan allah watan saukar qur'ani mai girma
to madalla yanzu kuma lokaci yayi da zamu kawo muku shirin yanayi da muhalli
Assalamu alaikum ni sauraro. Barka da sake kasancewa da wani sabon shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Makonni uku kenan shirin yanayi yake bibiyar batun samar da makamashi mai tsafta na girki musamman ma la'akari da irin barazanar da amfani da makamashi mara tsafta yake haifarwa mata. A ci gaba da bibiyar gudunmawar da mata suke bayarwa a fannin sauyin yanayi don karin manufofin mata da Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe watan Maris baki ɗaya. Yau shirin zai kai aya kan tattaunawa da wasu mata daga cikin gwamman matan da ke ba da gudunmawa a wannan fannin. Sunana Aisha Mu'azu. Har yanzu muna tare da shugabar Arewa Women Initiative for Climate Change a WIFCA Alawiya Baba Musa wacce ta ce akwai dabarun da za su taimaka wa mata samun wasu nau'ukan makamashi masu tsafta masu rahusa wanda zai buƙaci koyo.
Akwai yadda za su canza tunaninsu. Na san matsi na rayuwa shi ne yake sawa duk abin da ka san za ka yi komai rashin tsafta shi, amma in dai za ka rayu dole haka za ka haƙura, za ka yi amfani da wannan damar. To mu san yadda za a yi a matsayinmu na mutane mu tsaftace harkar makamashi. Akwai hanyoyi ba zan ce suna da yawa ba, amma duk ƙanƙantarsu da za a iya amfani da su ma ba masu tsada ba ne, ba dabaru ne na rayuwa. Idan ka same su za ka iya amfani da su, saboda lafiya an ce jari ce ta fi komai. Idan yau da wannan abin da kake yi aka zo aka ce lafiya taka da ƴaƴanka ta samu matsala, kuma kuɗin da za ka kashe wurin neman wannan lafiya ya fi wanda za ka kashe yanzu, ka samu wata hanya mafi sauƙi da za ka iya amfani da ita wurin kawo canji ga shi makamashi mai tsafta da za ka iya amfani da shi ko ga kai ko ga iyalinka. Kuma media, ƴan jarida kuna da babbar rawar takawa wurin kira ga babbar murya, tunda ku ne in kuka yi magana za a iya cewa duka duniya za ta ji ku a lokaci ɗaya. To idan kuka fito da matsala a cikin gidaje yake faruwa, to bai fito wajen gida ba, don haka bai shafi mutane da yawa ba a ganin su, amma ni a ganin na tunda duka iska ɗaya nake shaƙa kowa yana da rawar da zai taka. Ku in kuka fito da matsalar kuka buɗa ta kuka gaya wa duniya, duk da ana kawo ɗauki, ɗaukin da za a kawo zai fi fiye da abin da ake yi a yanzu.
Kin yi bayani cewa akwai wasu dabaru da za a iya amfani da su a madadin waɗannan dabaru da mutane suka bijiro musu. Irin waɗannan dabaru da kike magana a kansu dabaru ne da mutane za su iya sarrafa abin shi a gida, ko kuma a dole sai sun sa kuɗi sun saya, kuma fahimtar yadda ma za su samu wannan makamashi mai tsafta ɗin hanya ce mai sauki da za su iya koya, ko kuma za a iya koya musu cikin sauki?
Eh, gaskiya hanya ce mai sauki, kuma koya ma za a koyi su cikin sauki, amma kin san ba za a iya cewa kowa da kowa za a koya wa yayi a gida ba. Sai dai kamar yadda za ki ga yawanci NGOs da ake ce musu su yanayin taimakon da suke badawa, za a iya samun unguwa-unguwa kafa kwamiti. Shi a kwamiti ɗin nan mutane nawa, musamman mata nawa suka ga za mu iya taimakawa mu koyawa wannan? Idan an koya musu sai abin da muke cewa charcoal briquette a misali, ba wai wani abu ne da za a ce yana da tsada, a'a duk wata shara da take cikin unguwa yara da suka saba tsintowa nan bololin na robobi, to shi ma za a iya saka su su je su samu ɓawon rake ko wasu dai wannan wata shara da ake samu ko a gona, to da shi za a iya zaunawa duk a koya wa mutane yadda za su yi amfani. A ƙarshe za su ga ya fita kamar gawayi, gawayin dai da ake zuwa a siya. To kacin da tsadar shi ba za ta kai wancan wanda ake siya ba, sannan at the same time shi wannan in an ƙona baya hayaƙi, dama cutarwar ai hayaƙi ne da yake. To in ka ƙona wannan ba zai yi hayaƙi ba, taimako ne ba mai yawa ba, da kuma kaɗa ƙarfi da ƙarfi wurin ganin an samu matsaya da mafita. Su dai gaskiya ina jin daɗi ko yaushe al'umma kika jiro su da wani abu da zai kawo musu ci gaba. Za ki ga suna ba da haɗin kai fiye da yadda mutum ma yayi tunani. Kawai dai za su yi ƙorafi su ce miki gwamnati ba ta mana komai. Da muna ƙoƙarin nuna musu ai ba komai ne gwamnati za ka iya yi ba, kai ma kana da taimakon da za ka iya wa kanka kafin ka jira gwamnati.
Ana ta ɓangaren kuma, jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniya na sauyin yanayi a Najeriya da Nijar Malama Binta Mustapha ta ce akwai buƙatar al'umma ta fahimci illar amfani da itace ko kuma makamashi mara tsafta wajen girki, domin yin hakan zai rage sare itatuwan da ke kare muhalli.
Ya kafa kullum yanzu mu kam gwamnati ta ware wasu kuɗi da tallafi da za a baiwa matasa na zuwa irin wa'annan guraren. Ba kawai ba a ba da kuɗi a ba 'yan siyasa ko kuma abin da a ba mata irin wanda kullum muna tare da wa'annan matasa, mun san matsalolinsu, mun san abubuwan da suke zama musu kamar kalubale challenge. A ne matasa wanda suke ba lalle ba Abuja ko a Lagos ko a Miami ko a Zandar, waɗanda da gaske suna kanta waɗannan kalubalen da muke faɗi. Sai ku ga an samu wani kirkira da ba taɓa tsammanin shi ba zai fito daga Afirka, daga waɗannan garurukan da muke faɗi. Yanzu aka zo kan electric vehicles, akwai wanda a duniya ma an san shi,
Jelani.
Ya kamata a ce waɗannan yanzu sun zama kamar mentors ga matasa. Waɗannan su ne solutions da muke bukata. Mai yanzu tsaye tsada, ana faɗi an ci da tallafin mai. Kenan, these are things that they can create job opportunities kuma is good for our environment.
Daga yaushe kika fara wannan aiki kuma ya zuwa wannan lokaci, kamar wasu ayyuka kika aiwatar a Najeriya kuma wani wasu ayyuka kika aiwatar a Niger?
To, alhamdulillah, ni kam a cikin ikon rabin alamin tun 2009 babu shekarar da ake World Environment Day da ba na taka rawa bisa kan koda wani campaign ne ko kuma wani workshop ne da zai janyo hankalin mutane bisa kan kulawa da muhallinsu. Tunda ba mu da akwai abin da Turawa suke faɗi, we have no planet B, the only planet we have is the planet Earth. So a cikin ikon rabin alamin na samu tambari daga United Nations Environment Project 2019 as World Environment Hero Day for Zandar, Niger Republic. Tana cikin garuruwa wanda an ce it is at the top of the climate risk.
To, kiɗi mana bayani akan irin matsaloli da ake fuskanta a Zandar na sauyin yanayi.
Gwamnati tana kokarin ta akwai sharuda da dokoki da ke hana sare-saren itatuwa, amma har yanzu mutane ba su bar gargajiyanci ba. In ba daidai a cikin iyalai ba, mutane sun dogara ne da dafuwa da ice, ita ce matsala ta farko. Kuma tunda kaman abinda muke ce mindset ne, gani ne ake kama har yanzu dafuwa da gas ba ta zama abinda ta mutane gani kawai suke kama. In dai ba kan ice ba ne ka dafa abinci, yanzu in kuka diba map na Zandar ko Nijar a shekaru 50 a baya, za ku ga tsawon ne daga airspace. Amma when you're landing from the airplane da Kano da Sokoto da Zandar, kawai nan gurana za ku ganshi ne kawai desert ne, plain land ne, saboda duk an sassare ice din.
To, Alawiya ba ta yi sallama da mu ba sai da ta yi tsokaci akan cimma muradin daina amfani da makamashi mara tsafta a wa'adin da aka kiyasta.
Gaskiya ko a yanzu aka fara kawo sauyi da canji, aka yi wa matsalar rudumi za a samu rage sosai, amma ba za a iya eliminating ba a ce an cire ta gaba daya. Sai dai a yi a samu abin da aka samu, sai a godi Allah a ci gaba. Amma an riga an bargini ta ranzani matsala za ta gyaru in dai aka haɗa hannu da ƙarfi. Amma dai a yadda yanayin ƙasar ke tafiya, tarin matsaloli manya-manya suka yi mata yawa. Kin ga wannan ana sa shi a cikin wata matsala, in kuma ana hangenta, masu hange da masu dokokin suna hangenta a matsayin jaririyar matsala. To, kin ga kenan, sai dai mu sa rai cewa ko da yanzu an waiwaye mu za a samu canji, amma ba wani a ce an magance ta gaba ɗaya ba.
Masu sauraro, duka abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Kasancewar batun makamashi mai tsafta shine alƙiblar da aka fuskanta a yanzu. Za mu ci gaba da kawo muhimman batutuwa a wannan fanni. To sai a tara da mu a makon gobe. Yanzu a madadin Malama Binta Mustafa da Alawiya Baba Musa da kuma dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti.
To a gaida Aisha Mu'azu, yanzu za mu saurari karatun Alkur'ani mai girma daga bakin yara albarkacin wannan wata na Ramadana.
Salamu alaikum, sunana Amina Baba Iyali Kawo daga makarantar Darus Salam Jimita Ayura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'asan shadidan min ladunhu wa yubashshira mu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran hasana ma'akithina fihi abada wa yunzila alladhina qalu اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لأحبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باكع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرزا أن حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ هوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا رب آتنا من لدنك رحمة وعجلنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم.
To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
A yau Alhamis, sakataren harkokin wajen ƙasa Amurka Anthony Blinken yana ƙasar Masar domin tattaunawa kan tabbatar da ƙoƙarin an tsagaita buɗe wuta a yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas da samun sako waɗanda aka yi garkuwa da su a Gaza da shigar da ƙarin kayan agaji zuwa Gaza domin taimakawa fararen hula Falasina da ke cikin tsananin bukata. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce, yayin da ya gana da shugaban Masar Abdul Fattah al-Sisi, Blinken ya tattauna yiwuwar dakatar da faɗan har tsawon makonni 6 da kuma sako sauran waɗanda aka yi garkuwa da su. Likitoci a Boston na jihar Massachusetts da ke nan Amurka sun ce sun yi nasara aikin dashen kodar alade da aka canza ƙwayoyin halitta a jikin wani mutum majinyaci mai shekaru 62 da ke da ciwon koda a mataki na ƙarshe. Sanarwar ta yau Alhamis ɗin nan ta kasance karo na farko da aka yi da shan kodar alade zuwa wani mutum mai rai, a cewar babban asibitin Massachusetts. Jiragen yakin Rasha sun kai wasu hare-hare ta sama akan babban birnin ƙasar Ukraine a yau Alhamis, yayin da sojojin saman Ukraine suka ce sun harbo gaba ɗaya makamai masu linzami 31 da aka harba. Magajin garin birnin Kiev Vitali Klitschko ya faɗa ta manhajar Telegram cewa guzu-guzun rokoki sun faɗo a gundumomi da dama na birnin, inda suka afkawa gine-ginen gidaje da haddasa gobara da dama. Klitschko ya ce akalla mutane 10 suka jikkata. Wani harin ƙunar baƙin wake da ba a saba gani ba a birnin Kandahar na kudancin Afghanistan, wanda aka fi sani a matsayin hedkwatar siyasa ta Taliban, ya yi sanadin mutuwar mutane 3 tare da jikkata wasu fiye da dozin da sanyin safiyar Alhamis ɗin nan. Hukumomin Taliban sun ce waɗanda abin ya ritsa da su sun taru ne a wajen bankin New Kabul da ke aiki a hukumance domin karɓa albashinsu lokacin da wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tayar da bama-bamai da ke ɗaure a jikinsa.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta shirya ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu, ni Murtala Faruk Sanyin na ke fatan mu kasance lafiya, wato mu sha ruwa lafiya, ko kuma ku tashi lafiya. Ma'assalam.